Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyanna ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau Litinin 12 ga watan Agusta shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Murtala, rundunar sojin Isra'ila ta sake bayar da umurnin tashi a kudancin Gaza jiya Lahadi. China ta bayyana goyon bayanta ga kasar Iran akan maganar kare yawcinta da tsaranta da kuma mutuncinta a rigimarta da Isra'ila. Sannan adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wasu hare-hare biyu a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya karu zuwa 18.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa ana ci gaba da aikin ceto domin gano sama da mutane 10 da suka bata sakamakon hatsarin wani kwale-kwale da ke dauke da mutane sama da 30 a jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya.
Ko da mun ka ji an riga an samu mutum daya ba mutum wajen 18 zuwa 19 Allah ya cece su sanar, amma sauran har yanzu mutum wajen 13 zuwa 15.
Masu kamfanonin taci albarkatun mai a Najeriya suna kokawa kan yadda har yanzu aka kiso masayar musu da danyen mai da kudin kasar na naira duk da alƙawarin da gwamnatin kasar ta yi musu.
Su kuma wayannan sun yi investin a refinery sun bige na duk suna da crude, akwai crude a Najeriya amma ba a ba su shi. To duk wannan matsalar NNPPR da su suke da wannan matsala.
Muna kuma nan dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. To amma kafin duka nan bari mu fara da labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum mai saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Rundunar sojin Isra'ila ta sake bayar da umurnin tashi a kudancin Gaza jiya Lahadi, kwana guda bayan da wani mummunan hari ta sama da aka auna kan wata makarantar da aka mayar mafaka a arewacin yankin yayi sanadin mutuwar Falasinawa a kalla 80 a cewar hukumomin lafiyar yankin. Harin jirgin saman na ɗaya daga cikin mafiya muni a tsawon watanni 10. Da alamar dai Hamas na watsi da batun komawa kan teburin shawara ranar Alhamis kan duk wani tayin sabon batun tattaunawar tsagaita wuta. A wani bayani ta yi kira ga masu shiga tsakani irin Amurka da Masar da kuma Qatar da su gabatar da wani tsari na awaitar da abin da aka cimma a watan jiya bisa ga shawarar da shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar, a maimakon a ta bakinta sake shiga wasu sabbin zagayen tattaunawa ko wasu sabbin sharuwari da za su samar da uzuri ga wannan mamaya ta zalunci. Isra'ila ta sha maimaita umarnin a tashi yayin da sojojinta ke sake dawowa wuraren da suka yi kace-kace da su lokacin fafatawa da mayakan Falasinawa. Da dama daga cikin mutanen Gaza miliyan 2.3 sun rasa mahallansu akasari sau da yawa a wannan yankin ƙasa mai tsawon kilomita 40 da kuma faɗin kilomita 11. A halin da ake ciki kuma, China ta bayyana goyon bayanta ga kasar Iran akan maganar kare yawcinta da tsaranta da kuma mutuncinta, abinda ministan harkokin wajen China Wang Yi ya gaya ma mukaddashin ministan harkokin wajen Iran ta wayar tarho jiya Lahadi kenan, bisa ga wani bayanin ma'aikatar harkokin wajen China. A wayar tarho din, Wang ya sake nana ta yin Allah wadai da China ta yi da kisan shugaban Hamas Ismail Haniyeh a birnin Tehran a ranar 31 ga watan Yuli, yana mai cewa hakan ya keta haddin yawcin Iran tare da yin barazana ga tsaron yankin baki daya. Da Iran da kungiyar Hamas dai ta Falasirawa sun zargi Isra'ila da kai wannan shiryayyen harin na jirgin sama wanda ya halaka Haniyeh. Gabanin wata muhimmiyar tattaunawa da gwamnatin Somalia yau Litini a birnin Ankara na kasar Turkiya, Firaministan Habasha ya ce yana neman hanyar amfani da teku wadda za ta samu amincewar bangarorin biyu. Biyo bayan tattaunawa ta wayar tarho da Firaministan Turkiya Recep Tayyip Erdogan, wanda kasar shi ke kokarin sulhunta bangarorin biyu. Abiy Ahmed ya ce yana mai yabawa da kokarin shugaban kasar Turkiya din wajen neman mafita. Ofishin Erdogan ma ya ambato wannan tattaunawar da aka yi ta wayar tarho. Yana mai tabbatar da cewa shugabannin biyu sun tattauna kan takaddamar Somalia da Habasha, baya ga tabo batutuwan da Habashar da Turkiya ke muradi a matakin yanki da kuma matakin ƙasa da ƙasa. Shugaban na Turkiya dai ya ce yana buƙatar Habasha ta jaddada mutunta diyaucin yankin ƙasar Somalia.
Nan ba da jimawa ba, Ibrahim zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa bangaren rahotanni. Ana ci gaba da aikin ceto mutane sama da 10 da har yanzu ba a gansu ba, bayan da wani jirgin ruwan kwale-kwale ya kife a jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya. Rahotanni sun bayyana cewa an makare karamin kwale-kwalen din da na katako ne da mutane fiye da 35, lodin da ya wuce kimarsa. Lamarin da ya sa ya kife a tsakiyar ruwa tare da mutanen akasarinsu mata da ƙananan yara. Wakilinmu Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoto.
Yadda aikin ceto ke gudana kenan a hadarin da ya auku a garin Dundaye na karamar ko mulkin Wamako ta jihar Sokoto, a cikin gulbin Rima wanda ke doko ruwa daga madatsun ruwa na Bakalori na jihar Zamfara da kuma madatsun ruwa ta Gwarayo a jihar Sokoto. Mutanen da suka hada da manya da yara, maza da mata, sun shiga kwale-kwale ne a tsallaka da su ruwan domin su je aikin fadama. Muhammad Bello wani dattijo ne da a gaban idonsa wannan lamarin ya auku.
Jirgi dai da aka cika ana hada a rage to da wasu kake ragewa, an ka shiga jirgi an ka tai sai an ka saki tun wajen majina abin shikenan. Sai ana hada jirgi ya kwashi ruwa.
Wakilin sarkin adar na Dundaye Muhammad Bello Hassan yana daga cikin muhimman mutane da suka fara garzayawa wurin bayan da aka samu labarin nutsewar jirgin.
Lai muna fara zaune muka ji labarin cewa ga jirgi can ya nutse da mutane da dama. Lokacin da ni na fara rarta wurin na zo na tarar da abin, lalle haka ne abin ya faru. An samu wurin da aka ceto don ni kaina din ina da yarinya guda daga cikin su wadda Allah ya kubutar da ita ana kinta Hawwa'u. Waɗansu nan duk daga masu zuwa wurin abin wuta, sai masu zuwa wurin da aka yi irin bugun shinkawa nan suna yi wa share.
Sai Ido Dundaye na daga cikin waɗanda suka nutse cikin ruwan da ya samu fita da rayuwa.
Amma ni ma kiran kaina na wahala. Kowar da kawo na ina sayar da jalabiya da wasu kuwa idan wasu kayan kima Allah ya wahala ta rutsa ne sosai. Amma da yake akwai kwana na gaba Allah ya tsirata da ni. Amma gaskiya sosai habbi ke yau abin wasu
ba. Ne da jami'an gwamnatin Sokoto karkashin jagorancin mataimakin gwamna Idris Muhammad Gobir suka ziyarci wurin tare da jami'an hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa domin ganin yadda lamarin yake. Kuma na zanta da shugaban hukumar kula da bayar da agajin gaggawa ta Najeriya mai kula da shiyar Sokoto Aliyu Shehu Kafin Dangi.
To anan ko da mun ka ji an riga an samu mutum daya bare tun wajen 18-19, Allah ya cece su sanar. Amma sauran har yanzu ana tunanin ana mutum wajen 13-15. Dole ba a san inda suke ba. Kuma mun engaging din local divers irin yan sarkin ruwa din nan da waje sun shiga sun lakare duka dogo tafiya din saboda ruwa yana tafiya ba sani. So an bi shi daga nan inda abin ya faru sun yi tafiya ne nisa suna sace sun bazu cikin ruwa din tare da yan search and rescue na national emergency management agency da kuma su local divers din. Duk kuma an ba da cigiya ga ruwa na gaba saboda ruwan is on the move yana flowing ne to the main abun na riba din nan wanda zai ta ce haɗu da babban stream wanda zai taru zuwa Gwaraye don ɗin nan da iya zage har su 30.
Wannan dai shi ne haɗarin kwale-kwale na hudu da ya faru a jihohin Najeriya hudu ƙasa ga mako ɗaya domin an samu kwale-kwale da ya kama da wuta a jihar Bayelsa, sai hadarin kwale-kwale a jihohin Jigawa da Zamfara da kuma wannan da ya auku a Sokoto, abinda ke nuna akwai bukatar a yi wani abu don kaucewa irin wannan matsalar wanda ta yi tasalwantar da rayukan jama'a. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, to kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karshen labaran duniya.
To mutala, mutane akalla 10 akasari mata da yara suka mutu a jihar Niger, Najeriya, sanadiyar wani hatsarin mota da yan fashin daji suka janyo. Daga muna ga Mustafa Nasiru Batsari da ƙarin bayani.
Rahotanni daga yankin Bobi ta karamar hukumar Mariga na nuna cewa wasu yan bindiga ne masu satar mutane domin neman kuɗin fansa suka fatattaki al'ummomin da ke wannan yanki. Lamarin da yasa direban wannan mota mai kirar kanta yayi hadari a daidai lokacin da yake neman tserewa daga yan fashin dajin. Wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunan shi saboda dalilai na tsaro ya ce
da maruba da ukuru da matari da uruma da bobi duk an wake gaba ɗaya ba mutum ko guda. Akwai wata kanta a hanya sun yi fanto suka same ta suna halbi. Allah ya ce musu shi ne kanta ya wuto dai haka nan da tayoyi saboda ya riga ya rikice ya zo hawan babban hanyar ga ya faɗi. Mutane da yawa suka mutu, mata da maza da yara.
Kamar mutum nawa suka mutu?
Za su kai
mutum goma.
To shi ma wannan mazaunin garin na Bobi ne da ya tsallaka rijiya da baya.
Muhammadu Batsari, gari ba kowa. Yanzu haka magan da nake da kai wallahi ina cikin daji, ban ma san inda iyalaina suke ba. Amma dai nayi waya da kalwar matana ta ce suna wani wuri cikin daji boye duka da yara na.
Shugaban karamar hukumar ta Mariga Alhaji Abbas Adamu kasuwar Garba ya tabbatar da aukuwar lamarin.
Gaskiya ne, ɗan bindiga daga Zamfara sun shigo local government ɗina da yake muna da border tsakaninmu.
A gaida Mustafa da wannan rahoto wanda kuma ya kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar amma ba a samu nasarar hakan ba. To adadin waɗanda suka mutu sanadiyar wasu hare-hare biyu a gabashin Jamhuriyar Demokratiyyar Congo ya ƙaru zuwa 18 yayin da mutane kuma 14 suka ɓace, abinda wasu majiyoyin yankin suka gaya ma kafar labarai ta AAP kenan jiya Lahadi. Ana zargin 'yan tawayen ADF masu alaka da ƙungiyar ISIS da kai hare-haren waɗanda suka auku ranar Asabar a yankin Beni da ke lardin Kivu ta arewa kenan, mai fama da tashin hankali. Hasali ma wani shugaban al'umma a yankin mai suna Charles Adun Kodo ya gaya ma kafar labarai ta AFP din cewa adadin waɗanda suka mutu a zahiri zai ma zarce 18 ɗin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gamayyar kamfanonin tace albarkatun mai a Najeriya ta kuka kan yadda ta ce har yanzu ba a fara sayar wa mambobinta ɗanyen mai da kudaden kasar ba, wato naira. A yayin wani taron manema labarai, sakataren hulɗa da jama'a na ƙungiyar Uche Idoku ya bayyana cewa shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya yi alkawari tare da bada umarnin a rika sayar musu da ɗanyen man da naira a ƙoƙarin ganin an samar da man a kan farashi a faɗin kasar. To amma har yanzu ba su gani a ƙasa ba. Daga Abuja ga rahoton Rukayya Basha.
Idoku ya ƙara da cewa duk da wannan sanarwa ta shugaban ƙasa ba su fara cin gajiyar hakan ba, ko da yake akwai buƙatar wasu matakai da ka'idodi da ya kamata su bi kafin a fara siyar musu da ɗanyen mayin a naira. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar kula da albarkatun mayi ta ƙasa NMDPRA bisa jinkirin fara siyar da ɗanyen mayi a farashin naira da ƙungiyar Kuran ta koka a kai har izuwa haɗa wannan rahoto. Haƙata bata cimma ruwa ba. Sai dai na tuntuɓi babban mai bincike na ƙungiyar dillalan man fetur ta IPMAN Yakubu Ali Bulkadinka game da tsaikon da matatun mayi ke fuskanta wajen fara sayan ɗanyen mayi a naira ga abin da yake cewa.
Gaskiya su NMDPR su suke da matsala, mai matsalan da suke da shi, su suna so su yi regulating wayan abubuwan, sun san wayanda misali kamar yadda na fada Dangote shi yana da refinery already aga ya kamata a bashi crude na biyu bayan an bashi crude an tace mu marketers ya kamata a ba mu kofa mu je mu shiga mu doka amma an rufe portal na biyu kudaden mu ma rike na dogo wajen na shekara uku hudu har yanzu ba biya mu ba su kuma wayannan sun yi investing a refinery sun gigina don suna da crude akwai crude a Nigeria amma ba a basu shi to duk wannan matsalar NNDPR da su suke da wannan matsala.
Masu sharhi kan lamuran yau da kullun Nasir Marmara ya ce jinkirin aiwatar da irin wannan muhimmin ayyuka da zai amfani talakan Najeriya ba sabon abu bane a kasar.
A Najeriya gwamnati ta ce za ta yi abu kuma ta kasa ko ta gi wace akasari baya rasa saboda yanayi na cin hanci da sauran nau'o'i na san zuciya da yake katutu ma jama'a wani lokacin gwamnati kawai takan ce za ta yi abu ne saboda siyasa a faɗa kawai saboda jama'a su ji ta kwantawa da jama'a hankali ko kuma ta ja ra'ayin jama'a koda kuwa ta san cewa abin da ta ce za ta yi dinnan ba mai yiwuwa bane.
Masana tattalin arziki irin su Dr. Isa Abdullahi Kashiri na ganin tafiyar kunkuru wajen aiwatar da ayyukan da suka dace a kasar yana yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon kasa da kuma karawa talaka kuncin rayuwa.
Matsalar Najeriya ba a tace mun fetur. Ya za a yi a samu sauki a kafa mutatu a cikin kasa. An kafa mutatu a cikin kasa yaushe za a bada ya za a yi a samu danyen mai da za a tace a farashi irin na naira a kuma sauki wanda dan talakan Najeriya ya samu saukin sa an ce an dauki wannan matakin sannan har yau ba a samu wannan ba suna da kawo talaka kunci da takurwa.
Yan Najeriya dai na ci gaba da kokawa bisa karancin man fetur a kasar da kuma tsadar sa. Ruqayyah Basha muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gari da Ruqayyah Basha. Masu saurare kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin nan Adam. A yau shirin zai daura kan duba wani korafin neman gadan shanu uku bayan kwashe shekaru 47. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A shirin da ya gabata ne muka kawo muku labarin malama Hafsatu Amar da ke gwagwarmayar neman gadan sa na shanu uku bayan kwashe shekaru 47. Hafsatu da yanzu ke zaune a jihar Neja ta ce bayan raso mahaifinsu sai mahaifinsu ta auri wani bawan Allah inda shi kuma a lokacin ya kaura zuwa mayan daga a karamar hukumar su da wanda ke tsaunin Mambil a jihar Taraba. Sabon mijin mahaifiyar tasu kamar yadda Hafsatu ta bayyana ya tafi da shanun ya hada su waje guda ya damka dukiyar ga ɗansa mai suna Muhammad Lawal mai dabi. Ko da yake Hafsatu ta zargin cewa bayan shekaru sama da 40 kamata ya ce shanun sun haifa ba sun karu. Ga dai cigaban tattaunawar da wakilin Mustafa Nasir Batsari ya yi da Hafsatu.
Yanzu da muka je aka tambaye shi ma Alhaji Sani da ya tambaye shi sai ya ce ba zai bada shanu ba. Ya je diba na karhi ne da yace na karhi ne yace to shannan tunda kowa san da su dole ka bada su sai je kare shi ma daga da ya kare shi suka yi magana
gurin yan sanda koko
a kuila wajen ni ban alkali ne tunda ni ban je ba alkali ne to da taika da ya kare shi da aka ce je diba ya kare shi sai aka je aka rihe shi yan muntoshi shi wanda dukiya ke hannun shi shi wannan da ya zo neman dukiyar mu da aka rihe shi heda kwana biyu to sai kanuwa ta tace Alhaji mai dabe dukiya gare shi ya hada dukiyar mu yanzu ba za mu iya kokowa da shi ba ka bari sai ya ce wannan dukiya hai na an ce ta sai ya je kare shi a gembu kuma da ya kare shi gembu kuma da ya je ba a rihe shi ba ma sai aka rihe shi Alhaji Sani nan ma ban san kwanakin da yayi ba nan ma aka kara aka yo belin shi to sai kanuwa ta tace to ita kan ta gaji ƴaƴan miji su ce a rihe musu uba saboda ni kishiyoyi su ce a rihe musu miji saboda ni su a rihe musu uba na rasa inda zan sa kaina shi kuma mai dabe ya ce ba zai bada ba sai na ce to ta ya hakura dukiyar namu ban mace tunda dai banda wanda za ta taimake ni akan wannan dukiya ta mu sai ka rubu da shi sai ya ce shi ba zai rubu da shi ba sai ya ce to sai tace to ni kan yanzu in dai ba za ka rubu da shi ba wannan magana ba ruwa na Alhaji Zani ya ban magana to ni bana sai na je da na je bana sai na ce mace dan Allah dan Annabi na zo kan dukiyar mu ne
yadda kika je kun ido hudu da shi mai dabi
ido hudu muna zaune inda muke kallon juna da kai haka muka kallon juna da shi
to me yace miki
cewa ai ba zai bada ba in je in rihe shi in ina da karhin diba dukiya in je in rihe shi wannan mai gida na budi baki yace a'a ba haka zakai ba tunda ta hada ka da Allah da Annabi ta zo ku sulhunta cikin kunciyar hankali ba ta so tacin hankali ba ya kamata ku sulhunta magana rihi bai taso ba sai yace bai badawa a je a rihe shi sai nace to don ya gaba ni da dukiyar rihe shi ne duki muna hannun shi
amma ke yanzu ke baki je wurin hukuma ba
ni ban je wurin kowa ba yanzu na kawo ƙara ga Allah na kawo ƙara ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na kawo wannan magana a gare ku ku masu taimaka min kan wannan magana ku amsa mana dukiyar mu
yanzu kuna so ita hukuma ta amsa wayannan shanu to yanzu shekara nawa kenan shanu suna hannu
shanu bana shekara 47 bana shekara 47 bana
kuma har yanzu kuna magana akan saniya uku
muna magana to mu magana saniya uku ne yanzu za a ce magana saniya uku shekara 47 saniya uku take har yanzu ba za ta haihu ba yanzu saniya daya kana da saniya daya ta shekara 11 za ta koma ai dole dai an san za su karu ko to shine naje nace mai musulhunta musasanta cikin arziki ya samu abun da ya bamu dan na san ba zai bamu haƙin mu duka ba amma ya dan mana saboda ban son tashi hankali to ya ce in je in diba in kai shi ƙara in je in rihe shi saboda ya ga ban da abun rihe shi to ni kuma tunda ban da abun rihe shi yanzu ban da uwa ban da uba sai Allah sai ma'aikin Allah sai ku da na kawo wannan magana gare ku ku taimaka min ku an san mana dukiyar mu a hannun shi
amma yanzu ita kanwata ce tana ina tana can
kanwata wa tana can suna tare gari daya da naje na ce mata magana dukiya tace ita wahalar da ta ci da ita da mijinta ita ba ruwanta in ina iyawa an san mana dukiya kuma sannan in na tashi an san dukiyar nan ma ka in neme ta saboda ta barkin an san waccan dukiyar da tai kokowa mijinta ya kashe shanu ya kashe ka shanu bai samu ba wallahi bata taba shan ruwa ba sai wannan shekara
ruwa asibiti kenan
ruwa asibiti har ta sha leda hudu na ruwa daga nan kuma shikenan yanzu ta yi zazzabi kadan sai ta sha ruwa soki ya kama ta da haka saboda tashin hankalin
ku bukatar ku a karbo muku wannan
mu yanzu bukatar mu dai a bamu dukiyar mu bamu so mu cuce shi amma kada ya cuce mu ya bamu dukiyar mu dukiyar mu kawai muke so ku an sa mana yanzu ku bamu dukiyar mu a hannu
kamar yadda wata kila mai sauraro ya ji a makon da ya gabata da ga Muhammad Lawal mai dabi ya shaida wannan shiri cewa labarin da suka samu tun da rarewa shine dukkan shanun sun lalace wato ma'ana babu su babu labarin su
ga yan uwa su wajen nawa ga Mariye ga Babaji ga Lalwi ga Buba ga Bakari dukkan su wannan maman su daya ne ga kuma kakar mu din yana da rai amma duka ba sa tambayi shanu kana ji na
ina jin ki
yanzu kuma ba sai magana shanu ga dan uwa sanan duka ga kakamu yana da rai shekaru da shekaru bata tambayi shanu tana da shanu na maman su wanda ta dace din to ga karkarmu ga dan uwarta wajen biyar na ko haka to in akwai shanun ta me yasa bata tambaye su ba kuma ga shanun su din a tsaye
o shanun suna nan
nace lokacin nake madana da ba wai nace shanun su yana nan fa
tun a wancan shekarun kenan na baya da suka wuce
nace magana ga inda kakar mu din ga inda yake ga wajen saniyan sanan daban to kuma bata tambaye shanun ta maman ta tare su wajen shekaru 40 aka ce min dai ni gina ban same ta
wato Idris abinda take magana shi baban ku Malam Lawal mai dabe ya ce in tana neman shanu ma ta kai shi kara kotu ta kwata da hanyar shari'a shi ya yadda
to ni ba sani ba yadda suka yi naji dai ni ban same su ba lokacin ina jalingo ba sani ba nazai labari sun zo to amma ban sani ba yadda suka yi to ma har yanzu ma akwai dan uwanta a nan din
to yanzu kai Idris a matsayinka na da ga shi Malam mai dabi mai zaka ce ya za mai wani shawari zaka bayar da za a warware wannan magana ya zama kun ci gaba da yin zumuncin ku na yan uwa
ni abinda zan fada maka kana ji na
ina ji
ni ba abunda zan fara maka wannan da ta karanta nan duka ni lokaci ba haife ni ba. Mamanta tare su bata tambayi abunta. In abunta yana nan ga dan uwanta wanda ta hada baba da uwa. Ga dan uwanta waɗanda suka hada uwa sunawa ga babaji, ga buba, ga nalwi, ga babaji, ga mairo su biyar. To ga kakanmu imma da lai da rai. Yanzu in za ta nemi shanunta ina za ta nemi shanunta.
Wato magana
waye zai rike mata shanunta? In akwai shanunta waye zai rike mata shanunta?
Wato harkar shanu ko in ce harkar gado ka san in ba a raba an ba wani ba har abada gado da gado ne. Ko da ba ta raye ƴaƴanta ma za su iya karɓan gadonta in dai tana da haƙƙi. Sai dai in dama kamar yadda ka faɗa kai kana tunanin shanun sun lalace ne kenan lokacin da ake tafiya da su.
Ba wai na tunanin ba, abunda suka karanta tarihi haka ne abin ya faɗa. Lokacin da suka hauro nan ba su hauro da komai ba.
To amma wanda shi
shanun duka aka ce sun lalace. Lokacin da suka hauro nan babu shanu ba su hauro da shanu ba.
To a ƙarshe
ana nan maman ta tare su. Ga kakarmu din yana da hai ga dan uwanta wanda ta hada mama da baba. Ga dan uwanta da ta hada da uwa ta hada su. Dukan su suna nan maman su tare su ta zo suka yi gaisuwa suka koma gonsu. Tafiya har mamanmu din ma kakanmu din ma ya zo ya risu. Ba wanda ya ce ko kala.
Sauraro shirin ciki da gaskiya na gayyatar Lawal Mai Daɗe don ba shi damar faɗan nasa ɓangaren labarin inda shanun suka shiga. Daga nan za mu dawo don kawo ku masu sauraro ci gaban wannan dambarwa. Yanzu a madadin na Mustapha Nasir Batsari, Nasir Alimelin Kaya da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Nisan Shil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla da haka kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaicen, rundunar sojan Isra'ila ta sake bayar da umarnin tashi a kudancin Gaza jiya Lahadi kwana guda bayan da wani mummunan hari ta sama da aka auna kan wata makarantar da aka mayar mafaka a arewacin yankin ya yi sanadin mutuwar Falasɗinawa aƙalla 80 a cewar hukumomin lafiyar yankin. Harin jirgin sama na ɗaya daga cikin mafiya muni a tsawon watanni 10. A halin da ake ciki kuma, China ta bayyana goyon bayanta ga ƙasar Iran a kan maganar kare yawucinta da tsaronta da kuma mutuncinta. Abinda ministan harkokin wajen China Wang Yi ya gaya ma muƙaddashin ministan harkokin wajen Iran ta wayar tarho jiya Lahadi kenan, bisa ga wani bayanin ma'aikatar harkokin wajen China. A wayar tarhon, Wang ya sake nana ta yin Allah wadai da China ta yi da kisan shugaban Hamas Ismail Haniyeh a birnin Tehran a ranar 31 ga watan Yuli, yana mai cewa hakan ya keta haddin ɗaucin Iran tare da yin barazana ga tsaron yankin baki ɗaya. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar hare-hare biyu a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo ya ƙaru zuwa 18, yayin da mutane kuma 14 har yanzu ba a san inda suke ba, abinda wasu majiyoyi suka gaya ma kafar labarai ta AAP kenan jiya Lahadi.
To masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da ƙarfe 4 na yamma a agogon Najeriya. Za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama, muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Malam Isa Bachman da matarsa Hajiya Kubra Tawaye a kan rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Maryam, wanda za a yi wa duwar uku a yau Litinin da misalin ƙarfe 9 na safe a unguwar Sawafa a kuma sun kasar Ghana. Allah ya ji kanta da gafara mu kuma ya samu ga mu cika da imani. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Charleston. Ni Murtala Faruk Sanyanna ke muku fatan alkhairi. Ma'assalama.